من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna cikakken yabo da godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai, wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na Lahadi, daren Litini 11 ga watan Rajab, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443, wanda ya zo daidai da 13 ga watan 2 miladiya shekara 2022. Amma Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake haɗa mu a wannan wuri mai albarka, a wannan masallaci na Usman bin Fodi, a wannan gari na Wara, domin ci gaba da karatu da muke a wannan littafi na Ahkamul Jana'iz na Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah madaukakin sarki ya masa rahma. Idan ba a manta ba, a jiya muna cikin fasali na 15, fasalin da ke bayani akan ta'ziya, kuma mun kai ga matsala ta 113, wanda matsala ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda malam yake cewa ba a iyakance kwanukan ta'ziya da kwanuka uku, kamar yadda wa'ansu suke ganin cewa da zarar an wuce kwana uku to shikenan ba za a ji ayi ta'ziya ba kuma. To malam yake cewa wannan babu dalili akan sa, bal abin da ke da ma dalili shine cewa ana yin ta'ziya ko da bayan wuce kwana uku. Malam ya kawo hadisin Ja'far, Abdullahi bin Ja'far, wanda ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shahadar da Ja'far yayi a wurin yaki, ya jinkirta bai zo gidan Ja'far ba sai bayan kwana uku sun wuce, sannan ya zo yayi wannan ainihin ta'ziya ne. Zaga ce ana iya yin ta'ziya ko da bayan wucewan kwana uku. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. A yau za mu tashi akan matsala ta 114. Matsala ta 114. Amina wa irin littafin irin nawa a shahi na 167. Matsala ta 114. Malam yace wa yanbaghi tinabi amraini wa in tatabi'u an-nasa alayhima, ya kamata a nisanci wa'ansu abubuwa guda biyu akan abin da ya shafi ta'ziya, duk da yake mutane sun bibiyi abin, ma'ana mutane suna aikatawa, za a ga mutane da yawa suna aikata wannan abin, to amma duk da haka ya kamata a nisanci wa'annan abubuwa saboda babu dalili akan su, sun saba wa ka'ida ta shari'a, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi ba, bal shi jagoran gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai yi ba. Saboda haka waɗannan abubuwan guda biyu da malam zai lissafa, malam yake cewa ya kamata a yi taka tsantsan da su, kada a ɗauke su a matsayin wani addini ne ko wata sunna ce wadda yake in ma ba a yi ba ya zamo laifi. A'a, akalla in ma baka iya bari to ka sani cewa dai waɗannan abubuwan ba shari'a ne ta ce a yi ba, saboda haka wanda bai yi ba kada a zarge shi, wanda ma yayi ya san cewa yayi ne ba wai don shari'a ta shar'anta masa ba, saboda duk abin da shari'a ta shar'anta shine a gane shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a gane shi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malai yace abu na farko daga cikin waɗannan abubuwan da ake yi waɗanda ba shari'a bane, kuma shari'a bata ce ayi ba, illa mutane ne nayi ko dai saboda waɗansu dalilai nasu na karan kansu, amma ba wai saboda dalili ta shari'a ba. Malai yace abu na farko al-istima'u li ta'ziya fi makanin khas, yace a keɓe wani wuri na musamman a taru ɗan uwan waɗanda aka yi wa rasuwa su zo su taru su zauna nan saboda karɓan ta'ziya. Wannan ba babu wani dalili na shari'a wanda ya tabbatar da cewa dole lallai an yi haka, ba lallai sai an zauna ba, mutane su fahimci haka. Yau ya zamo kamar in ma ka ce ba za ka yi ba, to kai ne mai laifi da ka ce ba za ka yi ba, ba wai wanda ya yi shi ne mai laifin ba, a kai da ka ce ba za ka yi ba kai ne mai laifi, abin ya koma haka. To amma abin da ake so mutane su fahimci cewa wannan fa zaman da ake yi ba ma waɗansu su fito daga wani wuri su zo su kama zama ba, hatta ƴan uwan mamacin ma da za su zauna da niyyar cewa a zo a yi ta karɓan gaisuwa, to wannan shari'a bata shar'anta shi ba. Imaqalin has a wuri na musamman kaddar, bala yace kaman gida aw makbaratin ko kuma makabarta aw masjid ko kuma a masallaci, mutane dai su keɓe wani wuri su zauna da niyyar suna jiran a zo a yi musu ta'ziya. Ba lalle bane sai an zo an same ku a gida, ba lalle bane sai an zo an same ku a masallaci. Ta'ziya ko ina ana iya yi, duk inda ka gamu da mutum ko a hanya ko a ina ko a masallaci, to kana iya masa ta'ziya, kuma yin ta'ziya ta yi haka ake bukata, saboda ba wuri na musamman ake dubi ba akan abin da ya shafi ta'ziya. A'a, lafuzan da zaka yi amfani da su na addu'a na nasiha na menene su ne babban abin da ya kamata a kula da su, ba wai inda za a zo a same ka ba. In a hanya aka same ka aka gamu da kai a yi maka ta'ziya yayi, in waya mutum zai bugo a wanga zamanin da yake akwai waya, ba lalle sai ya zo ba ya buga maka waya yayi, waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suke duk ta'ziya ne, ba lalle sai an zo an samu mutum a gida ba. To shine malam yake cewa waɗannan wannan a keɓe wuri na musamman da niyyar cewa lalle sai an yi wannan zaman, da niyyar cewa duk in ma ba a yi zaman ba za a zargi wanda bai yi zaman ba, to wannan ba shari'a ba ne, ya kamata a nisanci waɗannan abubuwa wannan abin. Malam yake cewa abu na biyu ittikhadi aqlil baiti ta'am lidiyafa alwaridina lilaza, yake cewa yin abinci na musamman da za a zo a yi a gidan mamacin, a yi abinci a fito da shi a girki da niyyar tarbon waɗanda suka zo ta'ziya, shi ma dukkan wannan ba shari'a ba ne, ya sabawa abin da shari'a take a ciki. Da zaman da za a samu wani wuri na musamman a keɓe a ce lalle sai an zauna a wannan, musamman mu anan ana amfani ne da ainihin kofan gida inda aka yi rasuwa, to wannan zaman da ake yi shari'a bata ɗaura wa kowa cewa sai ya wannan zaman ba, kawai da an yi rasuwa da kanin wanda ya rasu da wan wanda ya rasu da wane ne wanda ya rasu, kowa ya watsi yadda aka saba, kowa ya shiga kasuwa ya je neman abincinsa. Wanda ke so ya maka ta'ziya in ya gamu da kai kasuwa ya yi maka ta'ziya, in ya gamu da kai makaranta ya yi maka ta'ziya, in ya gamu da kai masallaci ya yi maka ta'ziya, in waya zai bugo ya yi maka ta'ziya ya yi maka ta'ziya. Wannan shine abin da yake, ma mutane na zama ne da dalilin cewa in baka zauna ba mutane za su zo su kawo su zo gaisuwa ba za su same ka ba, to ai ba a ce lalle sai sun zo dabba tabbas sai a gidanka ba, duk inda suka same ka musamman ma a wanga lokaci da muke ciki a yanzu, a yi amfani da waya mana. Bin shari'a shine abu mai sauki da zai sauƙaƙa wa mutane lamarinsu, saɓawa shari'a ba abin da zai kawo wa mutane sai wahala. Shi wanda zai zo yana tunanin kila in yana nesa kuɗin motar da zai kashe wurin ta'ziyar, kila bai da shi sai ya rance, amma duk da haka sai ga cewa in bai zo ba za a ce bai kyauta ba, kaga an ɗora masa wani nawai da shari'a bata ɗora masa ba. Haka shi wanda za a zo a gaida za a zo a yi wa ta'ziya, yana ganin shi kasawa ne in za a zo a yi ta'ziya bai tanadi wani abin da zai bada a ci ba, wanda duk wannan shari'a bata daura mutane shi ba bal akasin abin da shari'a tace ayi ne kamar yadda zamu gani nan a lokacin da ainihin Ja'far ya shahada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi makautansa su yi abinci su kai gidan Ja'far saboda yanzu sun hadu da abin da yake zai shagaltar da su daga yin abinci to kaga yanzu akasin haka muke yi yanzu madadin haka a nan gidan mamacin ne kuma za a yi abinci a hito da shi ya bari bai bari ba oho kaddara ma ainihin wani makauci mai hali ya dauko buhu shinkafa ya kawo to tuwa ya kamata a bawa buhun shinkafan kaga ainihin magada yaran da ya bari iyalan da ya bari su ya kamata a bar ba wai kuma a daho shi waɗanda za su zo gaisuwa a zo a ce su ne za su cinye ba bayan an gama kwana uku an gama kwana bakwai sun watsi duk abincin da aka taimaka musu shi ya kare ya rage ga ainihin iyalan su yadda za su yi su samu abincin da za su ci kaga wannan bai dace ba wannan ya saba ma ainihin ka'ida na shari'a abin da ya kamata mu yi mu yi kokari a sassautar da wannan abin a nuna wa mutane in ko kai kayi ne saboda karan kanka ba kayi bane saboda shari'a ta daura maka to idan mutane suka fahimci haka to kaga ba za a yi tariri ta abin ta yadda za a ce wanda bai yi ba yayi laifi ba don yanzu matsayin da ake ciki kenan inda yau za a yi maka rasuwa dan uwanka ya rasu ko mahaifinka ya rasu ka zo duk wanda ya zo ya ga kohan gidan babu kowa yanzu kai ka zama abin da za a zarga har sai an tambaye ka me yasa ba kai ba to kaga dukkan irin waɗannan mu sassautawa kawunan mu kowa ya je nemi abincin sa musamman ma a wanga yanayin da ake ciki yanzu to saboda haka shi yasa malamin yake cewa waɗannan abubuwan guda biyu ya kamata mutane su nisance shi ya kamata su mutane su yi taka tsantsan da riri ta irin wannan abin kaddara ma hita batun cewa kada a nisance shi ayi to amma yadda ake riri ta abin aka maida shi kaman wata sunna ce ta musamman wanda in baka yi ba kai laifi ko wani wajibi ne na musamman wanda in baka yi ba kai laifi to nan ne illa take amma inda za a riri ta wa mutane cewa to wannan fa zama ba shari'a bata daura wa kowa ba saboda haka duk wanda ya ga dama yayi ne don kansa ba wai shari'a ta daura masa mutane su fahimci haka to kaga da zai zama cikin ainihin sauki kaga in kai wannan kai ka jawo kanka babu wanda ya daura maka cewa sai kai to amma matsayin da ake ciki yanzu shine madadin haka sai ƙara tallata abun ake sai ƙara maida abun wajibi sai ƙara maida cewa wanda bai yi ba yayi laifi kaga wannan ba dalili babu dalili da shari'a ta sharanta yin haka malaka ijtihad ahl albayt ta'am aldiyafa lilwaridina idza yin abinci a fito da shi garka saboda tarbon waɗanda za su zo me waɗanda za su zo yin ta'ziya za a iya cewa ai tarbon bako yana da muhimmanci girmama bako yana da muhimmanci amma idan girmama bakon zai zama kuma ya haifar da wani abu wanda yake ya ta zama al'ada ya zama mutane su ga cewa in ba su yi ba sun yi laifi to ai gwanna a kauce masa saboda mutane su san matsayin komai daga ciki wannan shine abin da ya kamata mu gane akan haka malam yace wa zalika li hadisi jarir bin abdullahi al-bajali me yasa malam yace a nisance su cewa ba shari'a bane saboda hadisin da ya zo na jarir bin abdullahi al-bajali radiyallahu anhu qal yake cewa قلنا نعد يتي مومنا لسافين وفي رواية نرى وكما أوت رواية منا غني الاجتماع إلى أهل البيت تاروا دا أكيي أمتا ننجد دا أكي والرسوة وضيافة الطعام وصنيعة الطعام دا كما أبنتين دا أكيي أولا لوكتين بعد دفنه بايا أنجا أنبن ممتين من النياحة yana daga cikin anniyaha kururuwa wadda shari'a ta hana ma'ana jarir bin abdullahi al-bajali yake cewa su ma'ana su sahabbai kenan a lokacin su wannan zaman da ake yi da kuma abincin da ake a fito da shi waje duk su suna daukar sa ne a matsayin yana cikin niyaha shi yasa ba su yi shi yasa baka da wani hadisi wanda zai zo maka ya ce zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya rasu an zo an taru gidansa ana gaisuwa an zo an maida wurin zama bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ainihin haka ba ka da wani hadisin da zai zo ce maka bayan wani sahabi wani ayi masa rasuwa sauran sahabbai sun je sun tare a kohan gidan sun je sun zauna zaman karban gaisuwa ko zaman makoki ko zaman menene ake ce masa babu shi to saboda haka balma wannan hadisi na jarir bin abdullahi al-bajali yace su ganin suke ma wannan niyaha ne niyaha kuma wanda aka hada ana da niyaha kashi biyu akwai wanda shari'a ko kuma ainihin niyaha ma'ana wanda gaba ɗaya ba shine kashi biyu ba gaba ɗaya haramun ne shine kururuwa da mutun zai yi fadan maganganun da bai dace ba ya fada wannan shi ake ce ma niyaha to sai yake cewa to wannan haramun ne wannan ittifaka kowa san wannan haramun ne to yake cewa to hatta wannan zaman da ake yi da abincin da ake yi a fito da shi su a wurin su suna ganin cewa suna lissafin sa kuma suna ganin cewa wannan ma yana daga cikin niyaha saboda a wurin su bai dace ba a wurin su wannan ainihin haramun ne saboda haka bai dace ainihin ayi ba saboda haka alal akallan kamar dai muke yadda muke nanatawa ko da ba zaka ce masa ainihin haramun bane to amma ka sani dai ba shari'a ne ta shiranta ba da san da wannan akrajahu ahmad ya hito da wannan hadisi a nan ban hadisi na 6905 wa ibn maja ya fito da hadisin juz'i na dan shafi na 490 wa riwayatul ukra da kuma wata ruwaya wanda ke tashi ce wa isnaduhu sahih malam ce isnadin sa sahihi ne ala shartu shaykhain akan sharadin buhari da muslim malam yake cewa wa sahahu an-nawawi imam an-nawawi ya inganta wannan hadisin na jarir bin abdullahi al-bajali a cikin littafin sa juz'i na shafi na 320 والبوصري ما مبوصري شي ما يا يا فدا اكن زوائد اكن لتامين ان الزوائد يا تبتر ده wannan magana cewa hadisi sahihi to ga Allah kalla hadisin nan na Jarir bin Abdullah al-Bajali wanda yake cewa suna lissafin ko suna ganin cewa wannan taruwar da ake yi da abincin da ake afidda a ci duka wannan yana daga cikin anniyaha kuma duk mun san cewa anniyaha kururuwa da fadan maganganun da basu dace ba duka shari'a ta hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan saboda haka mu yi kokari a sassautar da ainihin wannan al'amari kada mu dauke shi a matsayin cewa lalle addini ne ko wata sunna ce wanda idan ba mu yi ba muna da laifi in ma laifi ne kawai mun bata ma waɗanda su suke ganin cewa lalle ne a yi su aka bata wa rai amma ba a bata ma dukkan a shari'a ba a bata mata rai ba saboda haka don ka bata ma wani rai wanda ya bi son wani zuciyarsa ko yin wani abin da yake ba shari'a ne yace ayi ba matukan ba ka bata wa shari'a rai bane ai baka da matsala saboda haka alal akallan mu san da hakan kada mu maida abun wani abubuwa ne mu sani wato abubuwa na nan na ta kullowa da dama yanzu da suna addini kuma shari'a bata daura wa mutane waɗannan abun ba illa mutane ne suka daura wa kansu kuma shikenan suka maida shi lalle ya zama lazimi ya zama lalle dole ai in ma baka yi ba ka zama abin zargi dubin taron waliman nan da ake ainihin a yanzu walima sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta yaya kada in ba a sake mata launi da kama ba amma idan aka sake mata kama kamar yadda ake yi yanzu kuma to shikenan ba shari'a ne ta daura ba za a je wurin walima hatta na saukan alqur'ani kaga hayaniya abun koda filin siyasa ne iya abin da za a yi kenan to kaga in ba hankali madadin a tashi da lada sai a tashi da akasin haka kuma muddin waliman za a yi tun shi a ce ana gayyatar kowa da kowa to baka ko da yadda za ka yi ka hana wannan hayaniya din sai a yi saboda haka dukkan irin waɗannan abubuwan ba shari'a ne ta ɗaura mana ba yanzu idan za a ainihin a makaranta ina da makaranta zan waɗansu yara suka sauka na yi ƙoƙari na yi abinci na gayyato adadin mutane waɗanda suke ba masu yawa ba su na zo na ce gashi ku ci abinci saboda ainihin murnar yaran nan su soke Qur'an shikenan an tabbatar da cewa an yi walima to amma dubiyar da al'amuran yake zuwa yanzu kai ka san yanzu ya kai inda ake walima sai dai ka daure ka zauna saboda kila kana da abin da zaka danci amma ba haka baka ma iya zama wurin haka biyar da mata ya suke fita wa'ansu ma kasiyatul ariya to kuma kai magana a ce ai walima ne ai alqur'ani wata nan ma abutai ake kokarin a hana ta wanda ya saba ma ka'ida cewa ta yi a wurin wasu gidi ma ana yi
kaga waɗannan irin abubuwa abubuwa ne waɗanda suke mutane na daurawa kansu abin da shari'a bata daura musu ba kuma suna tunanin cewa su samu lada a wurin Allah kaga dukkan irin waɗannan ya kamata ba kawunan mu shawara musamman fita akan irin waɗannan abubuwan insha Allah ba ruwansa da dukkan wani abin da ka faɗa da baki cewa kana son alqur'ani kana son menene da sauransu kai abin da qur'ani din ya karantar shine kawai in kai shikenan kai in baka yi ba kai makanka ne shi ba ruwan Allah da wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka muna faɗa ne saboda a hadu a sun yaya za a kyautata wannan abin ba walima ake hanawa ba cewa haramun bane walima abu ne wanda yake sunna ce saboda haka amma yaya za a yi a bambanta walimin saukan alqur'ani da kuma dukkan wani ainihin fati da ake da menene wani taro da ake na shahuliya ya kamata a bambanta shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu alati matsala ta 115 matsala ta 114 shine nisantan waɗannan abubuwan guda biyu mutane su yi kokari su nisance shi don ba shari'a bane kuma ba daura mu mutum shi yayi su ba to matsala ta 115 malai yake cewa wa inna masunna an yasna ala aqriba'ul mayt wa jiranihi li ahli al mayt ta'ama yushbi'uhum mala yake cewa wa inna masunna abinda yake sunna ba na wancin yin abincin da za a yi a zo a aje garka don a tarbi masu zuwa ta'ziya ba shi bane sunna abinda yake sunna an yasna al aqriba'ul mayt makusantan mamaci wa jiranu da makautarsa su yi abinci li ahli al mayt na makautan wannan ainihin inda aka yi rasuwa to aikata abinci yushbi'uhum wanda zai kosar da mutanen gidan kaga ashe yin abincin ma da za su yi ba yin abinci bane za su yi wanda zai yi karhin mutanen gidan don kila wani wuri zaka samu ana yin haka makauta ne wannan ya kula ya kawo wannan ya kula ya kawo har ya fi karfin mutanen gidan ma shi yasa dole za a fito da shi waje to a nan ma bai kamata a yi abincin da ya fi ƙarfin mutanen gidan ba mutanen gidan inda aka yi rasuwa to kawai aka ce a yi ma abinci kada a yi abincin da ya fi ƙarfin su wa alaikum salam ya an mai rasuwa dai ba ya sa an mai rasuwa ba eh masha Allah kai ma can da yake ba to kaga tun daga manufa na farko da ya tukun kaga shikenan baka san wani yayi ba kai kayi ne saboda kawai cika din wannan sunna to kaga babu wani laifi gare ka wannan kaga babu laifi gare ka wannan amma tunda ana son a kashe abin ya kamata a kuma kauta sai a kwatanta a gani a daidaita wani zai yi to ko a wani yi da sahi ni da rana wani kuma yi da daddare kaga sai ku shirya haka saboda me a guje ma dai wannan abin da ake tsoro din wannan shine saboda haka sai ai abinci gurgurdon abin da zai ishi mutanen gidan kaga cikin sauki babu wahala ba a kuntata ma wani ba yasa misalin zamantakewan ga da muke yi ina da makauci ta yamma ina da makauci ta gabas ina da makauci ta arewa ko kudu zai yi makauci na ta arewa bai da hali makauci na ta kudu bai da hali kila makauci na gabas ne kawai ke da hali to kaga tun da shi yana da hali shine ya dauro gare shi cewa yayi abincin ya kawo su wa'ancin da ba su da hali ba amma daura musu ba kuma ka'idar shari'a shine la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ba a daura mu rayuwa abin da ba ta iyawa tun da su ba su da hali kila guda ne daga cikin makauta na ke da hali shi yana da wadata shi ba komai bane yayi ya kawo to sai yayi ya kawo su wa'annan da ba su da hali sai su bari kada su daura ma kansu kuma cewa tun da an ce ayi dole lalle ko bashi ko rance ko menene ne sai wannan idan aka bi ka'idar haka kowa sai ya huta ku sai a samu kwanciyar hankali komai ya ci tafiya yadda ya kamata amma da zaran an kauce ma wannan kuma dada ba inda za a shiga sai daji kuma dajin ba abin da zai kawo mutane sai wahala mutane su ta yin abu da niyyar sunan ibada amma ta hanyar takurawa kansu ta hanyar kuntatawa kansu abinda ba su da hikci dole sai sun yi dole sai su kaga wannan ba dalili bane. Ai ka'idar shari'a shine abinda kake iyawa kai, ko shari'a ta ce maka wajibi sai kai kaza a daidai lokacin da kake ce kai dole, idan baka da halin yi kawai ka bari, babu wanda zai zarge ka, babu wanda zai kama ka da laifi. To da mun banci acci ne akan haka, kuma muna yin shi akan haka da cikin sauki, ba za mu samu matsala ba. Amma abin ne mun kwaso cewa lalle sai mun yi, kuma daga wurin yin ma sai mu wuce iyaka, sai mu saba wa ka'ida ta shari'a. Da kamata ku san da haka, saboda muna yi ne saboda Allah, muna yi ne saboda Allah madaukakin sarki ba mu lada. Shi ko Allah in ba kai bane yadda yace ayi aikin banza kai, in za ka kwana kana yi kai ne kana yi, ba ruwan shi da shi, in ba ruwan shi da wannan aiki, in dai ba kai bane yadda yace ayi. Wa alaikum assalam. To kaga wa gawar irin musiba daga ina.
Amma da za a hana mu zabi. Akwai yin da yake zuwa jori. To za a kashe wannan zaman a jori. Saboda duk an ayi wa rabin da shi da a kawo shi dai. A kawo da rana sai a fara mutum da an tafi da kullu. Wani ma tuna da har sai da karatun da yake. Wani ma nan
ne. To kaga wa ga musiba ina, wa ga musiba ina take.
Ya nan yana da yin rabin.
To ka
amma ba a yi.
To kaga wa ga irin musiba, wani irin musiba ne haka? Alaikum
salam.
Eh kwarai.
Amma da ta ga hada ma abin nan roha.
Ne 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 kawo haka. Kaga dukkan wannan yanzu kaga dai babban musiban ma inni shine cewa an akasa abinda sunna take. Ita sunna ta ce aiwa iyalan mamacin abinci. To an yi abincin ma su ma ba su samu ba, waɗansu kawai suka cinye. Daga matan da ke taruwa a gida sai mazan da suke taruwa a waje.
Wato haka gidan suke zuwa
su gida. Wato wala idan
mun yi sai. Ah kwarai abin da ke faɗa ke ga yanzu. Suka ga ga musiba ina mu. Waye ɗora mana? Waye ce mu yi haka? Kaga abu ne wanda yake dole a faɗa. Saboda mutane su fahimci menene addinin ga. Addinin nan ba Allah ya ɗora mana shi bane saboda ya kuntata mana. A'a, ya ɗora mana shi ne abinda za mu iyawa. Duk abinda Allah ya wajabta, duk abinda Allah ya ce zai yi, da ka'idan cewa in kana da hali. To amma al'ada fa ita ba ruwanta da in kana da hali. Ita al'ada dole ne. To kaga bambancin shari'a kenan da al'ada, bambancin shari'a, shari'ar musulunci ne da yahudawa ko nasaranci. Su duka waɗannan ba sa tausasawa mutane, dole sai kai. Ita ko shari'ar musulunci tausasawa take yi, shi yasa ko ta daura ta ce ayi, to sai ta kawo ka'ida cewa ga wanda ke da iko. In baka da iko kai kwata-kwata an ɗauke maka. To kaya kenan, shi in ba wanga shari'a muka bi ba, to ai cutan kanmu muke yi. Saboda haka waɗannan abubuwan misali ne ga wurin zaman makoci, dukkan mu'amala gaba ɗaya na addini abinda ake yi kenan. Shari'a ya bada umarni ayi aure, to amma ka zo ka ga abinda ake yi ga aure yanzu. Yanzu mutum na son yayi aure, in dai budurwa zai aura, yana tunanin ya kashe wurin akalla 300,000 sun isa ba su ma isa. Yanzu saboda Allah, in aka ce 300,000 a wangan lokaci, yanzu duk da lalacewar kudin Najeriya aka ce 300,000 ba dole gwagware su yawa, dole masu mata ɗaya su yawa. Ah, to ya za a yi? Kana fama da tsaba, za ka yi tunanin ka taro yushi, za ka taro 300,000 da za ka je ka yi aure ko ka kara aure. Hadda ma waya. Saboda haka ƴan uwa, mu ɗin nan da muke taruwa mu yi karatu, mu saurari menene karatu ya ce, mu fake da haƙƙin mu sassauta wannan abu. Shi wanda bai zuwa wurin karatu, bai da alaka da karatu, shi kada ma kai tunani cewa ya kawo wani gyara. Wallahi ba zai kawo gyara ba. Alal akalla mu da muke ne muna sauraron karatu, idan abin ya samu mu jure mu daure mu bi yadda shari'a ta ce. Ba daɗi kan, za a zarge ka, za a zage ka, za a ce maka mutunci, za a yi duk abin da za a yi saboda a nakasa ka. To amma ka daure ka san cewa ai kana yi ne saboda Allah. Kuma madofarka saboda Allah a kallan, kila in kai ka dage baka yin ba, wani na nan shi dole ya zamo gare shi ba yadda iya da zarin yaga kai baka yi ba kaman ka ƙara masa garin duwa cewa shi ma kada yake tunda ma bai da hali to saboda haka mu yi kokari mu daure irin waɗannan abubuwan mu yi kokari mu jure mu hita batun su saboda ba shari'a bane kuma duk abin da ba shari'a bane ba abin da yake kawo mana sai kunci sai wahala sai ƙara ainihin ƙara mana talaucin da muke da shi da azabar da muke akai Allah madaukakin sarki ya kare mu saboda haka malam yake cewa inna masunna an yasna aqribaul mayyit wa jiranuhu li ahli al mayyit ta'aman yushbi'uhu abin da yake sunna shine su makauta su yi abincin da zai ishi iyalan wanda akai wa rasuwa ya bar mata daya da yaya uku to abincin da zai ishi mata daya da yaya uku a yi shi akai musu su ci duk wanda za ta zo gida a ce koma koma gidan mijin shi babu katin shi shikenan an gama to amma dai an ce dole dole sai an yi al'ada ta zo ta sa mu gaba ɗaya mun hita batun addini mu ba abinda addini mu ya koyar da mu muke yi ba malai yake cewa li hadisi abdullahi bin jafar radiyallahu anhu qala saboda hadisin abdullahi dan jafar yadda Allah tabbata a gare shi yake cewa walamma jaa na'i jafar lokacin da labarin rasul jafar ya zo hina kutila lokacin da aka kashe shi qala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa isna'u li ali jafar ta'aman manzo Allah yake cewa ku yi wa iyalan jafar abinci yace ku yi abinci ku kai wa iyalan jafar faqad atahum amran yushghiluhu al'amarin da zai shagaltar da su daga yin abinci ya zo musu ana da wuya yanzu a daidai misali da rana yanzu a kawo iyalai labari cewa ai mijinsu ya rasu yana da wuya su yi karfin hali sai abinci saboda ba lalle bane a samu irin su Ummu Sulay su da za a yi musu rasuwa ba su ma ko nuna damuwan rasuwan ba ba kowa bane za a samu haka to kaga ba za su iya yin abinci ba wannan saboda juyayin abin da ya faru gare to saboda haka sai shari'a ta tausasa wa al'umma a nemo abincin ko kuma a yi musu abincin da zai ishe su a kawo musu su ci ba wai a yi abinci kula kula a zo a tara mata su yi ta ba abin da suke yi sai saba wa Allah ba a ciki saboda haka mu san da wannan kuma wannan shine hanyar tsira gare mu shine abin da zai zama mana ainihin sa'ada amma duk wani aka san haka ba abin da zai mana sai ƙara ainihin halaka mu gaba daya awatahum ma yashghiluhum ko kuma a rayuwa ke cewa abin da zai shagaltar da su ya zo musu akrajahu abu dauda abu dauda hito da wannan hadisin juz'i na bishahi na 59 imamu tirmizi juz'i na bishahi na 134 wa hasanahu kuma yace hadisin hasan ne wa ibn majah shi ma fito da shi a littafin sa juz'i na dan shahi na 490 wa kaza shafi'i haka imamu shafi'i ya fito da shi fil um a littafin sa da yake cewa al um juz'i na dan shahi na 247 wa darul qutni imamu darul qutni ya fito da shi namban hadisi na 194 da kuma namban hadisi na 197 wal hakim imamu hakim ya fito da shi juz'i na dan shahi na 372 wal bayhaqi imamu bayhaqi ya fito da shi juz'i na 4 shahi na 61 wa ahmad haka imamu ahmad ya fito da shi juz'i na 1 shahi na 175 wa qala al hakim imamu hakim ya fada cewa sahihul isnad hadisin ainihin yana da sahihul isnad wa wafaqahu az-zahabi imamu az-zahabi ya muwafaqa da shi shi ma ya ce kamar yadda imamu hakim ya fada wa sahu ibn sakan ya inganta shi aidan kuma malai yake cewa kamar fit talhid kamar yadda yazo a cikin littafin talhid juz'i na 5 shahi na 253 wa huwa indi malai yake cewa ni a wuri na hadithu hasan hadithi ne hasan ma'ana bai kai ga matsayin kamar yadda imamu hakim ya siffanta da cewa da imamu zahabi suka ce hadithi sahihi a hadithi hasan ne amma hadithi hasan da hadithi sahih dukan su hujja ne kama qala tirmizi kamar yadda ma imamu tirmizi ya fada fa inna lahu shahidan hadithin yana da hadithin da ke kafafa shi min hadithi asma binti umay daga hadithin asma din umay wa kad bayyantu zalika malai yake cewa nayi bayanin haka a cikin littafin sa wanda ake cewa ta'liqatul jihad littafi muhammad nasiruddin albani yayi bayanin haka saboda haka ko can wannan littafin ga zaka ga wannan bayani malai yake cewa wa kad kanat aisha matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ta'muruna takayyum umana umurni bitalbin lilmarid ta kai mana umurni cewa mu yi talbin, talbin wani abu ne da zaka ce masa ko talge ko dambu haka, wanda da gari ake wani bi ma akan sanya masa zuma a ciki. To sayyidina ainihin Aisha take cewa takan umurce mu cewa mu yi wannan ga wanda yake bai da lafiya, walil mahzun, da kuma wanda ke cikin ainihin bakin ciki, ala halikan akan wani wanda ya masa rasuwa, sai a yi masa abashi, a yi mawa mu wanda aka yi rasuwa kenan. Kaga dai maganar na komawa dai ga wancan cewa iyalan wanda aka yi masa rasuwa. To Aisha takan umurce mu cewa mu yi wannan abincin da ake ce matalbi, saboda haka mu kaima wanda bai da lafiya, ina kwanci bai da lafiya, ko kuma ainihin a'a yana cikin damuwa, yana cikin bakin ciki, ai masa rasuwa da sauran, sai mu kai masa. Wata kul Aisha take cewa ni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, ya kule yana cewa inna talbinata, lalle ainihin talbin tajum, tana ainihin sassauta damuwa da bakin ciki da marar lafiya, da marar lafiya yake ciki. Fa'adul marid, ma'ana zuciyar marar lafiya, sai tausasa masa zuciyarsa ya dan ji, ya dan sarara, ya dan samu walwala. Wa tazhabu bi ba'dil huzn, takan tafiyar da sashi daga cikin ainihin bakin ciki, ma'ana idan mutum ya sha wannan talbin din zai ji ainihin hankalinsa ya dan kwanta, dan damuwan da yake tare da shi ya dan rabu da wannan damuwan da dai sauransu. Aisha take cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗan haka, yana cewa haka. To amma babban abin da zamu lura da shi, waye za a yi wa marar lafiya wanda yake kwanci baya da lafiya, mutumin da ke cikin damuwa ai masa rasuwa, ba wanda zai zo ya gaisuwa ko mata da za su zo taro a gida ba, sune ake ma wannan. To kaga sune ake ma wannan. Aisha ta ce lalle takan umurce mu cewa mu yi wannan. To kaga wannan nassi ya tabbatar da shi, saboda haka yin haka yana da kyau kwarai da gaske. أخرجه البخاري، البخاري يروي توهنا يكتب دهنا حديثين جزء إنه قوم شاهي نتريد شاترة ذو شاهي نتريد أشرين ولفظ له ورن اللفظ الناشني ومسلم هكا كما مسلم يكتب له جزء إنه بقى شاهي نأشرين دا شدة والبيهكي إمام بيهكي يكتب له جزء إنه هو شاهي نستين دا ديا وأحمد إمام أحمد يكتب له جزء إنه شدة شاهي نتريد همسن دا بيت duka sun fito da wannan hadisi, kuma hadisi ne wanda yake sahihi, asiya mama ga Imam Buhari ya fito da shi, Imam Muslim ya fito da shi. Saboda haka wannan noni nau'i ne na abinci wanda suke a wurin su, azalin sa da gari ake yin sa, ayi shi kaman talge, sukan cewa aka sukan ce ma wani bi aka sa zuma a ciki. To saboda haka suna ganin yana da amfani ga wanda bai da lafiya, da kuma wanda ya shiga cikin tsananin bakin ciki, to yana sassauta masa wannan damuwan na bakin cikin da kuma damuwa na rashin lafiya da yake ciki a wannan hali. Wannan shine cikin babi na 100 da fasali, mas'ala na 115 wanda yake magana akan cewa abinda yake sunna shine ai abinci a waɗanda matsalar ta samu, waɗanda rasuwan zai hana su yin abinci, ki sai ai abinci a kai musu, ai musu ta'ziya, a kwantar da hankalinsu. Ma an ga wata bata son cin abincin, ko wani baya son cin abincin, ma a jawo hankalinsa, a nuna masa illan rashin cin abincin, illa wanda yana nuna ka shiga cikin damuwa da bakin ciki wanda ke bai dace ka shiga a cikin sa ba. Saboda haka sai a basu abinci su ci, wannan shine abinda sunna ta tabbatar. Amma abinda ake yi a yanzu wanda yake matsala ne, wanda yake sai ka rasa yadda za ka yi, ko ina kusan ana yin sa, ita batun ga magarin mutane har malamai ma gaba daya ba yadda kai. Amma shi kullun ba wai aikin da wani malami zai yi bane, babban abin da za ka lura da shi shine abin da ainihin ya tabbata a sunna. In ya tabbata, abin bai tabbata a sunna ba, to shikenan sai ka yi abin da yake ya tabbata a sunna. Saboda haka wannan wata matsala ce wanda yake bayar da kai iya da mutane, ko a gidanku kace zaka hana, to zaka samu kalubale mai yawa, illa al aqallan dai kai ka nasa wa kanka ba zaka yi ba. In kana da iyalai wanda suke karkashin kana iya hana su, ka hana su. To amma matsala ce wanda yake in kace zaka hana gaba daya, to ka ko daura dan mara na ainihin yaki da mutane kenan. Inda duk matsalar da yake hatta malamai suna yi, to kaga su sauran gama gari ba abin da zaka ce musu. Duk ayan da ka jawo musu, duk hadisin da ka jawo musu, a karshe za su ce to me yasa malam wani ke yi, shikenan an gama, ba abin da zaka ce kuma. kaga matsalar mu kenan. Saboda haka sai mu yi gurgurdon abin da zamu iya. Ni ba zan yi ba, saboda haka kuma zan yi kokari duk wanda ya kamata in lura da shi cewa bai dace ba in lura da shi shike na kawai na soke na waina. Amma dai abin da yake ba sunna bane, kada mu dauke shi akan sunna, kada mu dauke shi cewa wajibi ne kamar yadda muke daukar sa yanzu. Allah madaukakin sarki ya taimake mu, lokaci ya gode saura, lokaci yayi abin da muka faɗa daidai. Allah madaukakin sarki ya ba mu ladarsa, kuskure kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya, marigayen mu musulmai Allah ya jikan su, Allah ya rahimshe su, Allah ya sa su huta, Allah ya sa aljanna ne makoman su. Ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da dugadugan mu akan wannan addini, ka ba mu ikon aikata abin da yake sunna ne, ka ba mu ikon nisantar duk abin da yake bid'a ne. Ya Allah ka taimake mu, ka zaunar da mu lafiya, ka shiryar da shugabannin mu, ka ba su ikon muna adalci, ka ba mu ikon musu da'a kamar yadda shari'a ta tanada. Ya Allah ka kare mu daga sharri masu sharri, matsaloli, musibobi da muke fama da su a wannan kasan. Ya Allah mun tuba zuwa gare ka, Allah ba don halin mu ba, Allah ka yaye mana wa'annan musibin, Allah ka yaye mana wannan musibin, mu da muke da dan dama dama na. Ya Allah ka kara zaunar da mu lafiya, ka kara nisantar da mu da wa'annan musibin, wa'anda aka samu wa'annan matsalolin. Ya Allah ka yaye musu, ya Allah ka yaye musu, Allah ka dawo musu da kwanciyar hankali da zaman lafiya da inda suke. Wa subhanakallahumma wa bihamdika.